بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Litinin ce da ta daidai da 1 ga watan Ramadan. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432, daidai da 1 ga watan August shekara ta 2011. Wannan kasar da kake kallo da saurare shine kasar na 40 daidai daga cikin jeren karatuttukan littafin Fiqh Sira, wallafar babban malami Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi alkhairi. Littafin da ke kawo tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantaccen tarihi a bisa fuska mafi sauki, domin kokarin fahimtar da musulmi darajoji na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, tare da karantar da darussa na musamman daga cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Idan jama'ar musulmi basu manta ba, wannan ainihin wato kasar na 41 ko, idan jama'ar musulmi basu manta ba, mun yi karatu dangane da al-mabhasur rabi' al-jahr bid-da'wa, wato wannan kasar na 41 ne. Wato bayani dangane da wa'azi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fara a sirrance ne, saboda halin kunci da takura da ya samu kanshi daga mushrikan Makka. Da tafiya ta yi tafiya, sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fara bayyana da'awa, yana yin wa'azi a bayyane. Wannan bayyanawa ya faru ne bayan shekaru 3 da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi yana yin wannan wa'azi a boye kuma a sirrance, wanda a wannan tsakani aka samu wasu bayin Allah irin su Khadijatul Kubra, da irin su Abubakar min Siddiq, da irin su Ali da Suhaib da makamantansu suka amshi addinin musulunci. Bayan da malamin ya mana wannan tarihin, sai malamin yake bayyana mana waɗannan darussa ne za mu iya ɗauka daga wannan gaba ta tarihin. Malamin yace, naqifu ma'a hadha ad-dars min as-sira lina'khudha minhu ma yali. Wannan darasin na tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, bari mu dan tsaya kaɗan mu yi tsokacin irin darussan da za mu iya ɗauka a cikin shi. أولا نفرق مالاً يتي إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قضى 3 سنوات يدعو إلى الله سبحانه وتعالى سرا. كما يدعي قبات تيوى من ذن الله يعيشي كروؤك ينا كرم متاني زوى قبين الله نذركي دعوكك أسرا تي أبوي، ثم بعد ذلك أعلن دعوته. وبعن هكا كمسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ya fara bayyana da'awashi da kuma wa'azin shi. Wa jahara bihalin nasi min ashiratihi wa min ghairihi, ya fara bayyana wa mutane daga cikin dangin shi da ma waɗanda ba dangin shi ba saƙo da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi. Wa kanat ad-da'watu sirriya wa jahariya turakkizu ala rabtin nasi billahi jalla sha'nuhu. A lokacin da da'awar Annabi ta kasance sallallahu alaihi wa alihi sallama a boye, da kuma sanda ta dawo ta dauki salo na bayyanawa, ta bada muhimmanci ne wajen kokarin hada mutane da ainihin wato bautar Allah madaukakin sarki, kulla zukatansu da tunanin Allah madaukakin sarki. Fala tata'allaqul qulubu bighairihi, wannan wa'azi ya bada karfi ne akan cewa zukata kada su makalu, kada su ratayi da wani wanda ba Allah ba. Wala yanfa'ul farda qabilatuhu, domin kowanne mutum guda ya san cewa kabilar shi ba za ta iya amfanar da shi ba sai dai Allah, aw ashiratuhu ko kuma dangin shi ba su amfanar da shi sai Allah. Kullu zalika fihi tawjihun linnasi ila tauhidillah. Annabi yayi duk waɗannan wa'azozi ne da bayanai don ya fuskantar da mutane zuwa kadaita Allah, wa ifraduhu bil ubudiyya, da kuma kadaita Allah din da bauta. Wa tilka qadiyyatun muhimma, to kaga wannan matsala ce mai matukar muhimmanci. Ya zama matakin farko an fara ne da kokarin sanar da mutane Allah, da kuma nuna wa mutane cewa duk abin da za ka yi ka san cewa da danginka da kabilarka ba su bane za su iya tsaya maka a lokacin da musiba ta afko maka, amma Allah madaukakin sarki ne. Dan haka zukata kasu makalu da kowa sai Allah madaukakin sarki. Malai yace to kaga wannan karatu ne mai matukar muhimmanci. Wa hiya qadiyatul aqida allati tu'ni taqrir al-ubudiyya lillahi subhanahu wa ta'ala. Wato ita ce mas'ala dangane da kudurcewar da zuciya za ta yi da Allah, wadda abinda take nufi shi ne tabbatar da bauta ga Allah. Fala tu'budu illa iyyah, dan haka ba za a bauta wa kowa ba sai Allah madaukakin sarki. Ko wala ta'budu illa iyyah, kada ka bauta wa kowa sai Allah. Wala takhda'u illa lahu, karka kaskantar da kanka ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ke da tsarki da daukaka, wahdahu la sharika lahu, tsarki da daukaka sun tabbata gare shi, shi kadai ba shi da abokin tarayya. Na'khudhu hadha min qawlihi ta'ala, za mu dauki wannan darasin ne daga magana Allah da ya fadi a Qur'ani, yace qum fa anzir, tashi kai gargadi miƙe kai wa'azi. Wa qawlihi ta'ala, da kuma inda Allah ya ce wa annabin shi wa anzir ashirataka al-aqrabin, kai wa danginka na kusa gargadi kai musu wa'azi. Wa qawlihi ta'ala, da kuma inda Allah ya ce fasda' bima tu'mar, ka tinkari umarnin da aka yi maka. Wa a'rid 'anil mushrikina, ka kauda kai daga mushrikai waɗanda ba su yarda da Allah ba. Fa kulluha ayatun, ko fa kulluha ayatu bayan, ayatu da'awatin tuwaddihu anna ahamma qadiyatin wa awwala qadiyatin da'a ilayha ar-rasul hiya qadiyatu at-tauhid wa hiya qadiyatu ar-rusul qablahu. Mana yace kaga duk waɗannan ayoyi ne da suka zo don su yi bayani, su kuma yi sharhi dangane da kiran da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi, cewa anna ahamma qadiyya, mafi muhimmancin mas'ala, wa awwala qadiyya, kuma mafi farkon mas'ala, da'a ilaiha ar-rasul, wadda manzo yayi wa'azi ya kira jama'a, hiya qadiyatu at-tauhidi, ita ce mas'ala dangane da tauhidi. Wa hiya qadiyatu ar-rusul qablahu, ita ce mas'alar da dukkan annabawa da manzanni suka yi wa'azi a kanta kafin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Abinda wannan karatun yake cewa shi ne mas'ala dangane da sanin Allah ita ce mas'alar farko da ya kamata dukkanin wani mai wa'azi ya bada muhimmanci da ita. Duk wani uba da ke tarbiyyar ƴaƴa yayi kokari ya tarbiyyanci ƴaƴan shi akan su fara sanin Allah, su kuma bauta wa Allah shi kadai, kuma wajen bautan nan su tsarkake shi kar su shigo da kowa. Dan haka kai malami karka tsoratar da almajiranka kanka, amma ka tsoratar da almajiranka su ji tsoron Allah. Kai uba ka tsoratar da ƴaƴanka akan su ji tsoron Allah ba tsoronka ba. Kai miji ka sanya wa matarka tsoron Allah da sanin Allah, wannan shine zai lamince maka a matsayinka na malami ko uba ko mai gida ko jagora akan kana nan ko baka nan waɗannan ɗalibai naka Allah za su bautawa, kana nan ko baka nan waɗannan ƴaƴanka Allah za su bi, kana nan ko baka nan matar nan taka za ta kiyaye dokokin Allah, domin ba kai take tsoro ba Allah take tsoro.
a lokacin da kai kuskure a matsayinka na malami ka tsoratar da mutane ko dalibanka kanka, haka uba ya kuskure ya tsoratar da mutan gidan shi ko ƴaƴan shi kanshi, haka miji ya kuskure ya tsoratar da matar shi kanshi. A lokacin da ka waye gari baka kai tafiya ko ka mutu, a lokacin za su balle holewa da sharholiya domin gaba daya dama kai suke tsoro ba Allah. Amma idan Allah ka hada zukatansu da shi a duk inda suka samu kansu, to za su kiraye Allah. Annabin Allah Yaqub alayhi salatu wassalam ya tsoratar da ƴaƴan shi su Yusuf da Binyamin da sauran waɗannan ƴaƴa guda goma, ya tsoratar da su su ji tsoron Allah. Da ya zo rasuwa sai ya tattaro su ya ce da su kamar yadda Allah ya faɗi, am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut. Allah yake ce da mu da duk waɗanda suke sauraron Al-Qur'ani, kuna nan a lokacin da mutuwa ta halarta wa Annabi Yaqub? Amsa ita ce ba ma nan. To in ba ma nan, Allah yana nan, kuma a gaban shi aka yi, kuma ga labarin yana ɗauko mana. Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, yace wa ƴaƴan shi bayan na mutu me za ku bautawa? Qalu, sai suka ce, na'budu ilahak wa ilaha aba'ik ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ko baka za mu bautawa Allahn da ka bautawa, Allahn da iyayenka da kakanninka su Ibrahim da Isma'il da kawunnanka da wane ne duk suka bautawa, shi za mu bautawa, shi ne Allah guda ɗaya. Wa nahnu lahu muslimuna, kuma mu masu sallamawa ne gare shi, mu musulmin Allah ne. Wannan maganar ita ce magana ta ƙarshe da ƴaƴa suka gaya wa mahaifinsu Annabi Yaqub. Ya kwanta ya rasu cikin kwanciyar hankali. Ibrahim ya yi tafiya da matan shi kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin. Aka samu wani jabbarin sarki fasiki ya aiko aka kwace matar, ya je ya kai ta ya kulle ta a ɗakin da zai lalata da ita. Da yake Ibrahim ya tsoratar da matan shi Allah, kuma ya sanar da ita Allah. Lokacin ba ihu ta rinƙa tana kiran Ibrahim ba, da ta fahimci ga abin da wannan fasiki yake so zai yi da ita, sai ta yi marmaza ta tashi, sai ta yi alwala, sai ta yi sallah raka'a biyu, sai ta ɗaga hannu ga kalmomin da ta ce, ya Allah, saboda imani da nai da kai, nai imani da manzonka Ibrahim, na tsare farjina babu wani namiji da ya sanni sai mijina Ibrahim. Allah karka bada dama ga wannan kafiri kuma fasiki ya keta mini mutunci. Nan take sai wannan mutun ya fadi ya suma yana harba kafa, sai kuma ta ji tsoro ita kadai da wannan babban sarki a daki, ya fadi ya mutu, me zai biyo baya? Za a tuhunce ta. Sai kuma ta sake roƙon Allah, ya Allah ka sake shi. Sai ya watsake, bai daddara ba, ta sake fahimtar, yana sake neman ya sake taho mata, ta sake ainihin miƙewa, ta yi sallah, ta sake addu'a, ya sake faduwa ya suma, ta sake roƙon Allah, da ya watsake ya sake yunƙuri. To anna uku ne, da ya watsake sai ya kira yaran shi da suka kamo ta, ya ce wannan aljana ce kuwa kamo mini, ba mutum ba. Ya lallaɓe ta, ya lallashe ta, ya ba ta haƙuri, sai kawo kuyangawa, to baiwa sai ba ta kyauta. Wannan buwar, wannan kuyangar ita ce Hajar, da Hausa ke cewa Hajara. Da mata Annabi Ibrahim ta koma, sai ta ce mishi, kaga Allah ya wulakanta kafirin nan, bai yi nasara akan abin da ya so ba, gashi ma har ya ɗauko kuyanga ya bani, sai ka yi sadaka da ita mai yiwuwa tunda ni ban haihu ba, ita ta haifan makaɗa. Wannan sadaka ita ce ta haifi Isma'il, wanda ya zama kaka ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam. To idan kun fahimci wannan, yanzu waɗannan ayoyi da wannan hadisi suna bayyana mana yadda annabawa ke tarbiyya. shine ku sanar da mutane Allah kuma ku sa musu tsoron Allah. To shikenan kuna da security of faith, wato kuna da aminci akan cewa ba za su tafi su lalace ba. Amma dukkan wanda ka tsoratar da shi kanka, to a lokacin da baka shi kuma zai yi abin da ya so. Ku dubi yadda jami'an tsaro suke a Najeriya, kullum abin da suke tsoratar da mutane nan wurin no parking. Amma shi no parking din da yake an san cewa ba doka ce daga saman bakwai ba, wani mai kaki ne ko mai uniform yake kula da dokar, idan babu shifa a wurin sai ka ga mutum ya yi parking, kuma baya ji a zuciyar shi ko kadan yanzu mala'iku na nan na rubuta mai zunubi. Idan aka ce kada a bi one way, idan ya duba ya duba ya ga babu mai kaki ba mai uniform, sai ya bi one way din, saboda ya san babu wata doka daga saman bakwai da ta sauka ta ce kada a bi one way din. Ashe kenan da hukumomi za su gane muhimmancin al'umma su ji tsoron Allah, to da hukumomi irin namu sun waye gari sun zama hukumomi irin na kasar Saudi Arabia. Hukumomin da kokarin da suke yi shi ne a tsoratar da mutane Allah, don haka hatta dan sanda, hatta road safety, hatta kowane iri in ya tare ka, abinda zai fara ce maka ala tattaqillaha ya akhi, dan uwana ba za ka ji tsoron Allah ba sai ka ji jikinka yayi sanyi. Yanzu ba karfin makami yake so nuna maka ba, ba so yake nuna maka iko ba, amma ba za ka ji tsoron Allah ba. Idan wannan kasar ta zama babu tsari, ai da kai ma ba za ka ji dadin ta ba, sai ka ga jikinka yayi sanyi. Dan haka sai ka ga kowa yana kiyaye dokar, akwai mai uniform a wurin ko babu mai uniform. Idan ka ga gwamnatin kasar Saudi Arabia ko kasar Saudi Arabia ta rikice babu doka, to lokacin aikin haji ne ko umara, shine baki sun zo waɗanda su ba su damu da doka ba a kasashen su. Amma dan kasar in an ce babu parking, to ba zai parking ba, komai tsakar dare ya zo ba zai parking ba, saboda an ce no parking. Kuma kai in ka shiga tafi ka ce mishi tsaya nan wurin, sai ya ce maka a'a nan ba a tsayawa. In ka ce ni nan zan tsaya, sai ya ce ba a tsayawa. In ka ce ba dan sanda, sai ya ce ba a tsayawa, ba zai tsaya ba sai ya wuce. Saboda me? Suna amfani da malamai ne a tsoratar da mutane Allah, saboda haka sai zama ba a tsoron kowa sai Allah, don haka kowa sai ya bi dokar. Ka je ka ga taron mutane irin yadda ake taruwa a filin Arafat, duk duniya ce take taruwa, amma ba za ka ga dan sanda ya rike bindiga ba, ba wanda za ka gani da kulki, sai dai a ce maka kawai ku bi nan, yi nan, shikenan kawai. Biyayyar da suka yi wa Allah, sai Allah yake lankwasa zukatan mutane suke bin su. Saboda haka asalin sirrin rayuwa na farko shine a san Allah, a bi dokar Allah, kuma a ji tsoron Allah. To duk wani wanda yake sa rai a ji tsoron shi ko a ga kwarjinin shi, za a ji kwarjinin shi kuma za a bi dokar shi shima, matukar ya kiyaye wa jama'a ta Allah. A ƙarƙashin wannan sai ma da yake cewa kaga sanar da mutane Allah da kiran mutane zuwa ga Allah, to shine wa'azi mafi girma da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi, kuma shine wa'azi mafi girma da annabawa suka kirayi mutane. برهان هذا قوله تعالى حجة أكن هكا مغنر الله مدعوككين سركي دا الله يكي چوا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون الله يكي چوا النبي باب ونمنزو دا مكا أيكو كافنك دا جتكين منزني سيدا مكا يمش وحي چوا باب ونأبن بوتاسيني الله. Don haka dukkan manzannin Allah saƙon da suka zo da shi guda ɗaya ne, kuma muhimmancin da suke ɗauke da shi ƙwaya ɗaya ne, shine kada a bauta wa kowa sai Allah. Duk manzannin Allah saƙon da suka zo da shi kenan. Wannan ita ce aya ta 25 a cikin suratul anbiya. Mala yace wa kadhalika yanbaghi an takuna hiya qadiyatu kullu da'iya ila Allah, haka ya kamata ya zama wannan mas'ala ta aji tsoron Allah kuma abi Allah, haka ya kamata duk wani mai wa'azi ya dauka ita ce mas'ala mafi muhimmanci gare shi, matukar yana kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. domin kuwa fattauhidi idza saluha saluha ma ba'dahu min al-a'mal, idan tauhidi ya gyaru to duk wasu ayyuka sun gyaru. Idan mutum ya gyara a kyakkyawar alakar shi da Allah, to zaka ga alakar shi tana da kyau tsakanin shi da iyayen shi, zaka ga alakar shi tana da kyau tsakanin shi da ƴaƴan shi, zaka ga alakar shi tana da kyau tsakanin shi da matan shi, zaka ga alakar shi tana da kyau tsakanin shi da makwabta, zaka ga yana da kyakkyawar alaka tsakanin shi da abokan aiki. Zaka ga duk wanda mu'amala ta hada shi da shi sai yayi so da cewa wannan mutumin kirki ne. Jama'a, wannan shine sirrin da yasa sahabbai suka yi ta musuluntar da mutane a garuruka ba tare da sun tayar da yaki ba, ba tare da sun tankwara wani da karfin tsiya ba. Me yasa? Bin Allah suke, suna kyautata alaka su da Allah. Dan haka duk inda suka je za su yi mu'amala sai zama mu'amala su tana da kyau da kowa. Sai ka ji ana tambayar waɗannan mutane waɗanne iri ne, sai ake su musulmi ne. Sai ga mutane na sha'awar su shiga addinin nan, mutane suna sha'awar su shiga addini. Me yasa mutane ke da sha'awar su shiga addinin nasu? Saboda kaga cewa kai mu'amala da shi, ka ɗibi kuɗi kai mai a ringizo wajen siyayya, kuma wannan wuri kasuwa ce, kasuwar ƙauye, ma'ana sai rana ka ba za ta ci. Don haka gobe in ka dawo ba za ka same shi ba, don ba kasuwar. Sai ka ga mako da ya gabata ya zo yana cigiya, jama'a cikinku wane ne ya auni kaza a hannuna ya ƙara min kuɗi fiye da abin da muka yi yarjejeniya da shi? Kai kuma dama ka taho kana zatanto, me yiwuwa in haɗu da mutumin nan yau, amma akwai yiwuwar na haɗu da shi ma ya yi musu. Sai kuma kafa ji shi yana cigiya, kaɗai abin da zai maka tambaya nawa ne ka bani? A 2000 na baka, madadin zan baka 5000, sai ɗauko 5000 ɗinka sai baka. Sai zama yanzu duk inda wani yake da siyayya irin wannan sai ka ce ya taho akwai wani mutumin kirki. To daga nan sai ga an fara binciken menene ya kai ka zuwa ga wannan ɗabi'ar. Sai ya ce a addini na ne. Sai ka ji wannan ya ce to yanzu nan in zan shiga addinin nawa zan biya? Ya ce ba ko kwabo, ba ko kwabo, eh to sakana addini. Dan haka ka duba har annabi ya rasu sallallahu alaihi wa sallam, kasar Iraki da kasar Kuwait da kasar Masar, duk waɗannan kasashen addinin musulunci bai shige su ba har annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wa sallam. Ba a musulunci a Iraki, ba a musulunci a Kuwait, ba a musulunci a kasar Masar, sai a zamanin Sayyidina Umar sannan addinin musulunci ya shiga kasar Iraki da kasar Kuwait da kasar Masar. Me yasa? Saboda musulmi su je sun zauna, sun yi kyakkyawar mu'amala da mutane. Idan ka tafi kasar Ghana za ka ga kabilu irin na Asanti da makamantansu, a da can shekaru 60-70 da suka gabata ba addinin musulunci suke ba, kuma mafi yawancinsu ba addinin Christianity suke ba. Malamai ne suka rinka tashi daga cikin garin Zaria, daga Kano, Katsina, Sokoto, suka je sai suka taru suka zauna. Waɗannan da aka same su suna dukanci, waɗannan suna tubka igiya, waɗannan suna kwaɗo da linzami, waɗannan suna hula, wasu suna dako. Sai zama wannan mutumin Ghana da ba musulmi ba, sai mu'amala sai ta kama su da waɗannan mutane da suka tafi. Sai ga kyakkyawar mu'amala, sai ga amana, sai ya ga gaskiya. Gobe sai ya ɗibo kuɗin shi sai ya ba wannan Bahaushe ce ya aje mishi. Idan ƴan uwan shi suka tambaye shi ina kuɗinka da kake tarawa, sai ce ya ba ɗan Allah. Haka suke kiran Hausawa a lokacin, cewa ƴaƴan Allah ne, Allah ya turo musu su taimake su. Me yasa? Saboda gaskiya, saboda amana. Da haka ne waɗannan kabilu na Asanti suka waye gari suka yi ta shiga addinin musulunci. Sauran kabilu su ma sai suka yi ta shigowa. Kafin ka ce wani lokaci addinin musulunci ya yi ƙarfi a ƙasar Ghana. Ashe kenan, kamar yadda Bahaushe yake cewa har gobe ruwa na maganin dauɗa, har gobe duk inda musulmi suka je suka nuna gaskiya da amana za a shiga addinin su. Dan haka ana shiga addinin musulunci ne ba kadai ta hanyar wa'azi ba, amma ta hanyar kyautata mu'amala, nuna kyawawan halaye, wanda wannan zai fassara cewa haka addini yake. A ƙarƙashin wannan, duk wani mai wa'azi ya fara bada muhimmanci game da tauhidi, sanar da mutane Allah, bautawa Allah, to duk abin da zai biyo baya sai ya kyautatu. Wa idza lam yatahaqqaq at-tauhid fala qimata li ayyi amalin bidunihi, idan har tauhidi bai tabbata ba, to duk wani aiki ba zai ainihin wato gyaru ba. Kaga da misalin wannan, yanzu idan local government ta dauke ka aiki, idan wata ya za ka kawo albashi a baka, haka ne ko ba haka ba?
Haka ne.
Idan local government bata dauke ka aiki ba, ko da za ka rinka tafiya aiki tun karfe 6 na asuba, ka share kaf kewaye da local government, duk wata ciyawa ka nome ta, idan aka bude ofisoshi ka shiga duk ka share su, duk wani teburi ka sa tun ma ka shafe shi, idan wata ya nawa za a baka? Ba za a baka komai ba, saboda me? Na farko tukuna local government bata san da kai ba, saboda haka kayi kokari ka san Allah, Allah ya san da kai, kayi kokari kayi register wurin Allah, Allah ya karbi registration dinka, shine ka zama musulmi, mutumin kirki, da ka san Allah kake bautar Allah, to duk abin da zai biyo baya, to Allah madaukakin sarki zai karba maka in kai. Amma idan har ka sake tauhidin ka ya lalace, aqidarka ta munana, to da sallah, da azumi, da zakka, da biyayyar iyaye, da duk wani alkhairi da zaka yi ba zai karbu a wurin Allah ba. Saboda haka tauhidi shine abu mafi muhimmanci, da malam yake cewa fala qimata li ayyi amalin bidunihi, duk wani aiki ba shi da wata daraja in ba tare da tauhidi ba. Allah ya ce wa qadinna ila ma amilu min amalin, za mu tattaro duk ayyukan da waɗanda ba musulmi ba suka aikata, ja'alnahu haba'an mansura, sai mu sanya shi shekakke, abin watsewa. Wato waɗanda ba musulmi ba idan suka yi zakka, ko suka yi sadaka, ko suka yi biyayya iyaye, ko suka kyautata wa wasu, duk abin da suka yi sai Allah ya rubuta, domin Allah a cikin Al-Qur'ani ya ce inna la nudhi'u amala man ahsana amala, duk wanda ya kyautata aiki Allah ba zai bata ba. Dan haka ko ba musulmi bane in yi sadaka sai Allah ya rubuta, in ya kyautata iyayen shi sai Allah ya rubuta, idan ya kyautata makwabta ya ciyar da miskine sai Allah ya rubuta, ba fa karbe ba, rubutawa yayi kaza Allah ya shaida. Kafin ya rasu idan ya musulunta sai Allah ya karba, domin ka'ida a wurin Allah shine innama yataqabbalallahu minal muttaqina, sai kana da tsoron Allah, sai kana da imani da Allah, Allah zai karba. To tunda shi ba musulmi bane, kuma Qur'ani ya bayyana cewa Allah baya tozarta aikin kowa, in ya kyautata aiki to ya kyautata aiki sai Allah ya rubuta, idan ya ji tsoron Allah ya imani da Allah sai Allah madaukakin sarki sai ya karbi waɗannan ayyuka. Hadisi sahihi ya zo cikin Sahihu Muslim, wani mutum ya zo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yanzu da na musulunta, zakka da nake yi, sadaka da nake da ƴanta bayi, da ayyukan alheri da nake yi kafin musulunta, yaya Allah zai yi da su? Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mishi aslamta ala ma aslamta min alkhairi ko min khairin, yace ka musulunta ne a bisa duk ayyukan alkhairin ka da kai. Saboda haka wanda ba musulmi ba, duk ayyuka da ya aikata na alheri, a yau da ya musulunta, Allah madaukakin sarki zai tattaro waɗannan ayyuka ya ainihin karbe su. To anan idan bai musulunta ba fa, Allah yana nan zai bar waɗannan ayyuka a rubuce, sai an je ranar alkiyama, shine sai Allah yake cewa sai mu tattaro duk ayyukan da suka aikata, sai mu sanya shi shekakke, abun watsewa, sai bi iska. Wannan ita ce aya ta 23 a cikin suratul Furqan. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم الله مدوكين سركي يجي كانش يتي كلما كان توحيد العبد اعظم كانت مغفره الله له اتم. دل لوكاتين ده توحيدين باوا yake da girma a wurin Allah, to gafara Allah kuma yafi samun ta cikakkiya. Faman laqiyahu la yushriku bihi shay'an batta ghafara Allahu lahu dhunubahu kullahu ka'inatan ma kanat. Wanda duk ya hadu da Allah a halin tunda yake bai taba hada Allah da wani abu ba, to Allah zai gafarta mishi zunuban shi gaba ɗaya, ko wadanne iri ne zunuban. Ku kiyaye jama'a, idan ka mutu babu shirka ko kadan a cikin maganganunka da ayyukanka da aqidarka, to duk girman zunubin da ka mutu da shi Allah madaukakin sarki zai gafarta maka. Haka hadisi ya zo cikin sahihul Bukhari da Muslim, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa mutumin duk da ya sheda babu ambautawa da gaskiya sai Allah, kuma lallai Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, yadda da aljanna gaskiya ce akwai ta, wuta ma gaskiya ce akwai ta, sai ce adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal. Allah zai shigar da shi aljanna duk irin mugun aikin da yake yi, matar babu shirka. Yanzu wannan hadisin ba cewa ike yi to ka tafi kai ta yin barnar da kai so ba tunda baka da shirka, a'a ba haka hadisin ke cewa ba. Hadisin ya zo ne dan ya bayyana munin shirka ya kuma nuna muhimmanci da girman daraja ta tauhidi. Shine da a ce zaka je lahira tunda kake baka taba shirka ba, to duk irin zunuban da kaje da su Allah madaukakin sarki zai gafarta maka su gaba daya. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki gafarta mana. Sannan walam yu'azzab biha, mala yace kuma Allah ba zai mishi azaba da waɗannan zunubai ba. Wannan magana Ibn al-Qayyim ya fade ta a cikin littafin Zadul Ma'ad a juz'in farko shafi na 68. Na'am. Na'am, a cikin littafin Madarijus Salikina Ibn al-Qayyim ya faɗi maganar, amma malam yace a duba littafin Tahzib Madarijus Salikina wanda a Sheikh Abdul Mun'im Ibn Salih Al-Ali ya a shafi na 186. Wa yaqulu aidan, har wa yau Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala yace fi Zadul Ma'ad, a cikin littafin Zadul Ma'ad, ولما كان المشرك خبيث العنصر, yayin da ya zama mushriki yana da ainihin wato mugunyar aqida, wato yana da mugunyar aqida a cikin shi, khabith az-zat yana da mugun jiki, lam tafhar an-nar khubsuhu, wuta ba za ta iya tsarkake kazantar da ke jikin shi ba. Idan mutum ya mutu da shirka ya zama mushriki kenan, to wuta ba ta da ƙarfin da za ta iya cinye wannan shirka da ke zuciyar shi da cikin shi, dan haka ko an saka shi a wuta ba zai iya fitowa ba. Amma musulmi ne wanda ba shi da shirka sai ya mutu, yana da wani zunubi kuma Allah ya nufi ya azabtar da shi da wannan zunubin, to idan ya saka shi a wuta, wuta tana da ƙarfin da za ta cinye waɗannan zunubai saboda ba shirka bane. Sai ce amma mushriki saboda mugunyar aqida da ya kudurce da Allah, da mugun jikin da yake lankwasa shi ga wani wanda ba Allah ba, to wuta ba za ta iya tsarkake wannan kasanta ba, bal law kharaja minha la'ada khabisan kama kana, hasalima da zai ainihin wato fita daga ita wuta din, to da zai koma cikin ta kamar yadda ainihin yake. Domin kun san wutar jahannama ko wutar da Allah ke azabtar da kafirai, akwai fitan da Allah yake fitar da su, amma ba fitarwa ce ta rahama ba. Idan ya azabtar da su azaba ce azaba, sai kishirwa ta kama su, sai suke suna jin kishi, sai a fitar da su waje, sai su tafi wata ma'azabtar wadda ita ma wuta ce, sai su je sai a shayar da su wannan ruwa wanda ba zai musu maganin kishirwar ba, sai kuma Allah ya ce summa inna marji'ahum la ila al-jahim, sai kuma a sake dawo da su wutar jahim din. To dan haka mushriki ko kaji ya fita daga wuta, ba fita bace ta dindindin, fita ce ta za a kai shi wurin shan ruwan da ake azabtar da shi. domin waccan wutar saboda azaba da musibar da ke cikin ta wani abu mai ruwa-ruwa liquid ba zai iya zama a cikin ta ba. A ƙarƙashin haka wutar da ake shayar da su wannan ruwa da Bahaushe ke kira mai kama da ruwan kurji, to wata irin wuta ce ta daban. Idan azaba ta azaba suka yi kukan kishirwa sai a fitar da su sai a je can a shayar da su, sannan sai kuma a dawo da su wannan wuta ta ainihin aljahim. Sai ya ce kalkalbi idza dakhala albahar thumma kharaja minhu, yace kamar da yadda zaka ga kare ya shiga cikin ruwan teku sai kuma kaga ya fito, to haka su ma duk inda suka shiga to wato duk inda suka fita to za su sake komawa. Falizalika harrama Allahu ala almushriki aljanna, dan haka Allah ya haramta mushriki ba zai shiga aljanna ba. Wannan magana Ibn al-Qayyim ya faɗe ta a littafin Zadul Ma'ad a mujallabi na 1 a shafi na 68. Falizalika naqulu likulli da'iyatin illahi ta'ala, dan haka duk wani mai wa'azi da yake kira zuwa ga Allah madaukakin sarki muke cewa da shi alayka bitawhid, ya kai malam mai wa'azi ka bada muhimmanci game da tauhidi. Ibda bihi, ka fara da shi. Wa aslih aqaidan nas, kai kokarin gyara aqidan mutane. Wa hiya alqadiyatu alasasiyya, wannan matsala ta karantar da tauhidi ita ce tushe, ita ce foundation. Li kulli muhtadin, ga duk wani mai shiryawa bi hadiyar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da shiryar manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk wani wanda yake shiryar da mutane da shiryar annabawa to ya fara da tauhidi. Saniyan, mas'ala ta biyu da muke koyo a cikin wannan darasi, fil bad'i bil aqrabin ma anna rasuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama rasulun lil umma bi kamilha توضيح لدرجات مسؤوليات الشخص. A cikin wannan karatun da muka yi na tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, mun ji inda Allah yake ce mishi wa anzir ashirataka alaqrabin, danginka na kusa kai musu gargadi, kai musu wa'azi, ka karantar da su. Sai malam yace to farawa da dangi na kusa da manzon Allah yayi, tare da cewa shi fa an turo shi ne zuwa ga al'umma gaba daya, to wannan sharhi ne ga irin matakaiya na nauyin da ke hawa kan mai wa'azi. Ko kun fahimta? Mai wa'azi ya san cewa nauyi da yake ganin cewa dole ne yayi wa mutane wa'azi gaskiya ne, amma mutanen iri-iri ne. Akwai dangi na kusa, akwai ƴan uwa, akwai makwabta da abokan arziki, sannan da kuma jama'a da ke nesa da shi. To lalle ne mai wa'azi ya san wannan matakan. Sai malam yace allati tabda'u min al-ahli wal aqarib, wanda wannan nauyin yana farawa daga iyalai da kuma dangi. Fa shakhsu mas'ulun an ahlihi zawjatihi wa auladihi, dukkanin mai wa'azi nauyin farko yana kan iyalan shi, wato matar shi da ƴaƴan shi, wa walidaihi da uwar shi da mahaifin shi, wa aqaribihi da kuma dangin shi. Dan haka dukkanin mai wa'azi ya tabbatar da cewa kada ya zama bishiyar giginya na nesa ne ka shaki. Wato giginya bishiya ce mai tsawo, amma ganyenta tana yin shi ne a can sama, saboda haka in ta tashi zubar da inuwar ta sai ta zubar da inuwar can nesa, makwabtanta ba za su samu inuwar ba sai waɗanda suke nesa da ita. To mai wa'azi ya fara gane muhimmancin fara wa'azi da matar shi, sannan ƴaƴan shi, iyayen shi, dangi na kusa. Kullu man yatadhakkar qawluhu ta'ala, ko kowa zai iya tuna maganar Allah da yace wa anzir ashirataka alaqrabin, ya'lamu annahu mutalabun huwa aidan bi da'awati ashiratihi akthar min ghayrihi min ghayrihim, duk wanda zai iya tuno wannan ayar mun karanto ta a baya zai san cewa lalle an neme shi da ya fara gargadi ga dangin shi fiye da gargadin da zai wasu waɗanda ba su ba wa ma'a zalika tajidu ba'd al-afrad yace yo amma tare da haka sai ka samu wasu daidaikun mutane yaqsu fi haqqi ahlihi wasu masu wa'azin sai kaga suna takaitawa game da abin da ya shafi haƙƙin iyalansu dangane da wa'azi wa yanshutu ma'a ghairihi amma yana da nishadi da karsashi idan yazo zai wa wasu wa'azi malam yace wa hadha qafazun wa tajawuzun li darajati al-mas'uliyya allati hiya akadu ma'al aqarib minha ma'a sa'irin nas yace wannan samar da wani fako ne da wata tazara fako in ka je zaka gagga wuri duk da ciyawa amma da ka zo inda fako yake sai ka ga wurin tsandauri ne can kuma da zaran ka wuce sai ka ga me sai ka sake ganin ciyawa mana dukkanin mutumin da ya zama ga ilimi Allah ya bashi ga wa'azi yana taiwa jama'a amma ya tsallake matan shi ko matan shi ya tsallake ƴaƴan shi ko dan shi ko ƴan shi ya ketara ne tawa wasu to abinda malai yake cewa gibi ya faru a cikin aikin shi an samu tsallake ko kun fahimta wannan tsallaken da ya faru kuwa shine yana tsallake inda ya cancanta yana kaiwa inda ba nan ne matakin da ya kamata ya bada muhimmanci ba dan haka shi malai yace wal yas'al kullu fardin minna nafsuhu kowanne daya daga cikin mu ya tsaya wa kanshi tambaya ma za qaddama li auladihi wa zawjatihi allazina hum tahta yadayhi kowa ya tsaya ya saka wa kanshi wannan tambayar menene ka gabatar wa matarka ko matanka me ka gabatar wa ƴaƴanka ko danka a matsayin ka na al-ramma da kake ta yawo kana karantar da hadda al-qur'ani ƴaƴanka da matarka ko ƴaƴanka da matanka ayoyi nawa ka haddatar da su a matsayin ka na malami mai wa'azi a masallaci ne a makaranta wa'azin ƙasa ne wa'azin mako ne a IVC ne wane ne ko ina ne me ka gabatar wa da ƴaƴanka da matarka waɗanda ke ƙarƙashin ikonka waɗanda ka sani da cewa babu wanda ke kwana ya tashi da tunanin su sai kai to in kai baka yi musu ba zai musu ya amuruhum fayuti'un wa yanhahum fayantahun ƴaƴanka da matanka da kake umarnin su kuma su karbi umarnin ka ce su bari kuma su bari hal amarahum bitta'a sai kowa ya tsaya ya duba ya umarci matan shi da ƴaƴan shi da biyayya Allah wa nahahum 'anil ma'asi ya hane su game da saban Allah am huwa ghafilun anhum ko kuwa ma ya manta da su ku karanta suratul luqman farko-farkonta za ku samu wani bawan Allah kuma annabin Allah luqman alayhi salatu wassalam a inda ya rinka biya ne wa dan shi wa'azi da wasiya yana umarnin dan yana hana shi ya bunayya la tushrik billah ya bunayya la tushrik billah wa'azin farko kenan karka hada Allah da komai sai ya nuna mishi munin shirka inna shirka la zulmun azim ya bunayya aqimis sala ya bunayya wa amur bil ma'ruf ya bunayya umarni ne ya rinka bashi sannan wala tusfa'ir khaddaka lin nas wala tamshi fil ardi marha karka wulakanta kanka ga mutane karka yi wa mutane dagawa karka rinka taka kasa kana alfahari karka rinka kaza sai ka duba ka gani da yaushe ne da yaushe kai wa matarka wa'azi da yaushe da yaushe ka hana matarka da yaushe ka umarce ta wannan ana magana a matsayin ka na mai wa'azi ka cika gari da wa'azi ka cika gidajen radioyi dukkan majalis an san da kai dukkan makarantun islamiya an san da kai masallatai duk minbaran wa'azi an san da kai amma matarka ta san ka a matsayin mai wa'azi danka ya san ka a matsayin mai wa'azi kadai matarka za ta san ka a matsayin mai wa'azi ne idan kana yi mata danka zai san ka a matsayin mai wa'azi ne idan kana yi mishi dubi yadda annabi luqman yake wa dan shi akwai dan da zai tashi uban shi na zaunar da shi yana ce mishi karkai shirka shirka mummunan aiki ne. Ka tsaida sallah, kar ka wulakanta mutane, kar ka rena mutane, kar ka yi mutane dagawa, kar ka yi kaza. In alamar ya same ka, ka hakura ka koma ga Allah. Akwai dan da zai tashi ya ji ubanshi na fada mai waɗannan kalmomin, ya ce ubanshi ba mai wa'azi bane? Akwai matar da za ta tashi ta ji kalmomi irin kalmomin da Annabi Ibrahim ya rinka gaya wa matashi, ta ce mijinta ba mai wa'azi bane? To sai ka tsaya kai nazari ka ga so nawa ne da so nawa kai wa matanka wa'azi da ƴaƴanka. Sallah yake cewa am huwa ghafilun anhum, ko kuwa ya manta da su. Abin mamaki zaka ga bai manta da su game da gina musu gida ba, bai manta da su game da sai musu mota da za ta rinka kai su duk inda suke so ba, bai manta da su game da abinci da abin sha ba, bai manta da su game da sutura ba. Amma kadai abin da ya manta da su, aikin da wani yi musu bai manta da su ba. Dan haka duk wata uku, ko duk ƙarshen wata, ko duk lokaci zai wa matar shi dinki, zai siyo mata takalma, zai siyo mata turarika, waɗannan abubuwan duk bai manta da su ba. Amma fa waɗannan abubuwa ne da ba shi ne yake yi ba, kuɗi zai bayar a yi, sai ya tafi ya nemo, wani wurin sai ya tsaya, wani wurin sai ya karɓa ya bayar, wani wurin sai ya ajiye ya je ya dawo. Amma ko kaɗan bai gaza ba, sai abin da shi da kanshi ne zai yi, sai ya gaza game da wannan. Allah da ya ce ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku mu'minai ku kiyaye kawunan ku da iyalan ku daga wuta. Wa quduhan nasu wal hijara, wutar da ya zama makamashin ta mutane ne da duwatsu. Alaiha mala'ikatun ghilazun, mala'iku ne waɗanda suke masu kauri, wato ghilazun shidadun, masu ainihin tsanani da kuma kausasawa wajen fushi. La ya'suna Allaha ma amarahum, waɗannan mala'ikun ba sa sabawa Allah akan duk abin da ya umarce su. Wa yaf'aluna ma yu'maruna, kuma suna aikata duk umarnin da Allah ya ba su. Abin da aya take cewa, kai malami, kai mai wa'azi, kai mai gida, ka ji tsoron Allah, ka karantar da iyalanka kai musu wa'azi. Idan ba haka ba kuwa, Allah yana da wata wuta da ya tattala zai saka ka a ciki, wadda ita wutar da kai da irinka ne makamashinta. Wutar ba ta da kalanzir, wutar ba ta buƙatar gas, wutar ba ta buƙatar ice, da kai da makamancinka. To menene makamancinka? Sai Allah ya gwama ka da dutse, wato yadda ka san dutse yake da tauri gare ka, haka kai kuma kake da taurin kai ga Allah. Na haka sai Allah ya ɗibi kai da irin ka, sai zuba ku a cikin wuta. Ita wannan wuta, ma'aikatan da ke aiki a cikin wutar, kamar yadda Allah ya ce, "Wama ja'alna ashaban nari illa mala'ika." Ma'aikatan gidan wuta ba wasu bane mala'iku ne. Saboda wallahi, Allah yana da hikima akan komai. Daga cikin hikimar Allah, wallahu alam, da Allah ya ɗibi mutane ya sa suke aiki a gidan wuta, ko da salihai ne, sai an samu matsala, saboda tausayi zai kama su. Ko da annabawa ne aka sa su yi aiki a gidan wuta na dukan mutane da azabtar da su, in sai ga wani ya galabaita, sai su ce to a ɗan yayyafa mishi ruwa, a ɗan bari ya shakata, sai tausayi ya kama su. Kun fahimta? Sannan ku duba, ko da mutane ne, Allah madaukakin sarki ya sa mutanen nan kafirai masu ƙeƙasasshiyar zuciya, da Allah zai ɗebe su ya sa su sun za su azabtar da wasu a cikin wuta, nan ma sai an samu matsala. Domin na ɗaya, za a samu corruption, za a samu cin hanci kenan. Sannan tausayi na iya biyowa, don ko kafiri ne, in ya azabtar da mutum, ya azabtar da mutum, ya azabtar da mutum, ya ga ya azabtu, sai kuma tausayi na mutum taka ɗan adam ya kama shi. To shi kuwa duk mutumin da ya shiga wuta irin wannan, to Allah bai nufe shi da rahama ba ko miskala zarratin. Don haka Allah ba ya mishi fatan alheri, Allah ba ya mai fatan sauki.
dan haka da aka ɗibi mutane aka zuba, sai ba a ɗibi itatuwa an zuba ba, domin itatuwa za su ƙone, sai aka ɗibi duwatsu aka sa. Dan mutum ya ga cewa irin yadda yake wa Allah taurin kai, to haka yake ganin duwatsun nan suke. Sannan duwatsun nan su kansu in suka ɗauki wuta za su ƙara zama azaba ga shi mutum. To sannan sai Allah ya sa ma'aikatan gidan wutan kuma mala'iku ne. Mala'iku kuma nau'i biyu ne, akwai mala'iku na rahama, akwai kuma mala'iku waɗanda suke na fushi. To sai ya sa mala'ikun da suke da fushi, da tsananin fushi, waɗanda babu rahama, ko misƙala zarratin. Sannan sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya jinjina musu da abin da kai kuma Allah maɗaukakin sarki ya kyare ka da shi. Kai saɓan Allah ne kai ka wuta, to su kuma ba sa saɓa ma Allah. Kai rashin bin magana ne ya kai ka, su kuma jin magana ne ya sa ainihin Allah yake jinjina musu. To don haka kowane malami ya tsaya ya nazari a nan. Idan aka ce malami, kuma karka ɗauka sai malami wanda ya kai ya komo. Wani abu ne Allah ya sanar da kai na ilimin addini, daga ciki ne kake koyawa matarka, domin kai malami ne a kanta. Fatiha ce ka iya zuwa a lamtara kaifa, ita ba ta iya ba, to yanzu kai malami ne a kanta. Saboda haka wannan ayar za ta yi aiki a kanka, wajibi ne ka kula da ita. Don haka kula ta farko game da matanka da ‘ya’yanka shine kula da su dangane da addini. To addini kuma jama'a ba karantar da addini ba kadai, dole ne ka sa ido akan ‘ya’yanka ka tabbatar su ne addini, dole ka sa ido akan matanka ka tabbatar su ne addini. Domin Allah cewa wa'mur ahlaka bis-salati, sai ce wastabir 'alayha, iyalanka ka umarce su da yin sallah, kuma kai ma ka daure akan yin sallah, ka daure kuma akan umarnin su. Wannan aikin Allah ya jinjina wani annabi da yazo yana jinjina wa annabawa da manya-manyan ayyuka. Da aka zo kan wani annabi cikin annabawan Allah shine Yahaya, sai Allah ya ce wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zaka wa kana 'inda rabbihi mardiyya, yana umarnin matan shi da ‘ya’yan shi da me da sallah da zakka, sai ya samu yarda Allah. To kaga wannan aya ita ce ta kai mu zuwa ga kyakkyawan sakamako da za ka samu idan kana umarnin iyalanka da ibada, shine za ka samu yarda Allah. Ita kuwa yarda Allah ta fi aljanna daraja a wurin Allah da wurin ɗan aljanna ɗin. Domin Qur'ani cewa yake wa ridwanu minallahi akbar, yarda da ‘yan aljanna za su samu a wurin Allah ta fi aljanna girma. Hadisi ya zo cikin musnadul imami Ahmad da ya fassara wannan aya cewa idan ‘yan aljanna suka shiga aljanna suka natsu hankalinsu ya kwanta, sai Allah ya ce da su akwai wani abu da kuke nema wanda ban baku ba, sai su ce a'a komai mun samu. Allah ya ce a'a akwai abu ɗaya, something is missing, akwai wani abu da ba ku samu ba amma kuma ba ku san shi ba, shine na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba. To wannan yardar ta Allah da ɗan aljanna zai samu, to ta fi aljanna girma kuma. Domin idan ka shiga aljanna, idan Allah bai yarda da kai ba akwai yiwuwar ya fitar da kai kenan, amma ya shigar da kai aljanna ya yarda da kai, to ba sauran kuma san da zai fitar da kai. Shi yasa zaka ga duk inda Allah ya zo albushir da aljanna, musamman ga waɗannan bayan Allah da suka tsaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai ka ji Allah ya ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وأننا نفكش بمسلمين كي دم دم إيرنس أبو بكر إيرنس عثمان إيرنس عمر بصورا وأننا نفكش بيبايانس بكوتة تاوى da waɗannan al’ansar waɗanda suka kaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, mutanen Madina da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa, sai Allah maɗaukakin sarki ce ya yarda da su saboda sun yarda da Allah. Kuma Allah ya musu tattalin aljanna wadda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta. Wannan yarda ta Allah tana da matuƙar girma, girman da kuma ya fi girman aljanna. sai sa ka duba kullum kake karatun hadisi sai ka ga an ce an Abi Huraira madadin ka ga an ce adkhalahu Allahul janna sai ka ga ana cewa radiyallahu anhu yarda Allah ake fata don in ka sami yarda Allah zaka shiga aljanna don Allah baya shigarwa aljanna sai wanda ya yarda da shi sannan idan ya yarda da kai ya shigar da kai aljanna to kuma sai fargaba ta taso maka kada ya fitar da kai sai kuma ya dawo jaddada maka cewa ya fa yarda da kai to wannan yardar ta Allah ita ce kuma tafi aljanna Allah madaukakin sarki yarda da mu malai yace ya rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qad qarrara hadha al manhaj dan haka manzon Allah ya tabbatar da wannan tafarki kamar yadda aya ta umarni haka annabi ya aike da ita وهو البدء بالأقرب فالأقرب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شيني فار وأزيد نكسا سننوأن دكي كسدس أوجه انكرا زواج الدين الله مرعوك كنسلكي ثم ختمت هذه الآيات بقوله ثم ختمت هذه الآيات بقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم سننسي وأن آيويد سكي أمرنين النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأزي sai kuma ainihin suka cike da fadin Allah madaukakin sarki cewa ka dogara ga ainihin wato Allah wanda yake shine buwayayyen sarki wanda kuma shine rahmani Allahu akbar yanzu abinda aya take cewa idan ka tashi wa'azi kai wa dangin ka wa'azi to ta iya yiwa in kai wa'azin ka samu kanka irin yadda annabi ya samu kanshi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ya sauko da annabi wannan ayar sai annabi ya je ya hau dutsen Abu Qu'ais dutsen Abu Qu'ais a yanzu shine wanda yake dama da kofar sarki Abdul Aziz a Ka'aba gashi nan an gina al-qasr malaki akan shi an gina villa akan shi ma'ana gidan shugaban kasa idan shugaban kasa ya zo Makka na Saudi Arabia sarki to a wannan wurin yake sauka zaka ganishi dama da Ka'aba to dutse ne kato ya tafi ainihin Safa a gaba amma Safa tana kasan shi amma shi dutse ne kato wanda har ya shallake Ka'aba ya shallake masallacin Harami din ma'anar abin da wannan yake nufi mutumin duk da ya hau dutsen ko to ya taso mutanen Makka gaba ɗaya a gaban shi kuma suna kasa da shi dan haka in yayi magana kai tsaye za su ji to sai annabi ya je ya hau kan wannan dutse ya hau kan wannan dutse sai ya fara shela ya wane da wane ya kusu wance ya kusu kaza bi ya kira dangi gaba daya sai aka taru aka yi jungun jungo sai ce idan nace da ku baya ga dutsen nan ga wasu maharanan sun taho za su ci mu da yaki za ku yadda sai suka ce Allahumma na'am za mu yadda sai ce me yasa sai suka ce ma jarrabna alaikal kadhib ba mu taba kama ka da ƙarya ba da ya gama jan hankalin su ya tattara su ya tattara su sai ce to ni din nan da kuka gani Allah ne ya aiko ni daga saman bakwai zuwa gare ku sai suka yi shiru domin abin ya dake su mutumin da bai taba mana ƙarya ba zai yi ran da zai fara ƙarya ya fara wa Allah to sai suka yi shiru to sai aka samu wan mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda da mahaifin annabi da shi uba ɗaya suke shine Abu Lahab sai ya miƙe yana zagin annabi yana cewa taballaka sa'iral ayyam ya Muhammad al hadha jama'atana yana Allah wadaran da kai sauran rayuwarka da ta rage Allah ya lalata ta Allah ya maka kaza yana nuna annabi da hannu shine annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya saukan mishi da aya wadda ta yi mishi yaqin maimai wato Allah ya mai ramuwa yace tabbat yada abi lahab wa tab hannun nan na Abu Lahab da yake wa annabi haka din nan to ya kade shi kanshi Abu Lahab ya kade to abin da yasa ayar da tazo sai ta cike da cewa wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim idan kai wa'azi sai ka dogara ga Allah buwayayyen sarki ne rahama saboda ka iya wa'azin a ƙaryata ka kar ka ce ba za ka ci gaba da wa'azin ba kar kuma kamar yadda aka ƙaryata ka kai ma ka maida abin fada. Abu Lahab lokacin da wannan sanda Abu Lahab ke cewa annabi taballaka, annabi ba koma yana kai ma taballaka, kai ma taballaka, a sai ka ce wa tawakkal, sai ka dogara ga Allah Al-Aziz shine buwayen sarki, Ar-Rahim shine mai jin kai. Malam yace to wannan aya da ta cike da irin wannan salo, abinda take nuna mana shine la yahummuka adawatu aqaribik lak, adawar danginka da basu nuna maka kar ta dame ka bi sababi da'watika, dan ka kiraye su zuwa ga addinin Allah. Bal ittakil ala Allah, sai dai ka dogara ga Allah. Wa atamid alayhi, kamar da Allah nan ne majinginarta. Wala tujamil aqaribak, aqaribak raja'a nusratin aw aynin aw aunin, ko yace kar kai wa danginka mujamala, shine kar ya zama kana mai wa'azi amma sai ka rufe musu ba su san ka a mai wa'azi ba, sai ka tafi nesa kana wa'azi. Idan an taɓo ka a nesa sai danginka su ce ai an taɓa namu, a su su fara sanin ka tukuna, ko kun fahimta jama'a? To kuma kaga platform da zaka samu wa da danginka, shimfiɗa da zaka samu wa da danginka da na kusa da kai, kar ka sake a san da ka taso, ka sake a kama ka ko a zarge ka da wani fasikanci ko wani laifi wanda zai ruguza ka. Ka ji abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake musu, mutanen Makka ba abin da suke tsoro irin a kawo musu hari daga wannan wanda Annabi ya nuna musu, don bayan wannan dutsen hanya Arafat ce. To daga nan Adrata ya zo, duk hari da ake kawo musu daga nan ne, don nan ne wuri mafi kusa da fita daga Makka. Ko a yanzu in aka sauka daga Arafa, in baka son shigowa mota, ga hanya nan kana biyowa a ƙasa da ka shawo kwana kawai sai ganka ka dawo cikin Makka. To wannan wurin Annabi ya nuna yake, in nace muku yanzu bayan dutsen nan ga mahara nan sun kawo mana hari, me suka ce? Sai suka ce za mu yarda, me yasa ba mu taɓa kama ka da ƙarya ba. In ya zama gaba ɗaya rayuwarka kai maƙaryaci ne, kai mai neman mata ne, kai mashayi ne, gantali kake yi, nan da ka zo ka fara wa'azi mutane ba za su baka regard ba, ba za su baka daraja ba, ba za su dubi himmancin abin da kake ba. Amma a ce saurayi ya taso har ya kai shekara 40 ba a kama shi da ƙarya ba, ba a taɓa tuhumta shi da ya yaudari 'yar wani ba, ba a taɓa bin shi a wurin wata ɓarna ba, in ba Annabi da wanda Allah ya tsare ba, ba wanda zai samu wannan matsayi. Shi yasa lokacin da yace ni din nan Allah ne ya aiko ni daga saman bakwai zuwa gare ku, sai suka yi shiru. Idan Umar ya faɗi magana irin haka da ya ba su kyakkyali, saboda me? Saboda Umar a jahiliyar shi ɗan tauri ne, ƙaura ne, ya sha kashe mutane. Abinda za su ce Allah ya rasa wanda zai aiko, sai ɗan ta'adda mai kasa mutane irin ka? Idan Hamza ne ya zo yi wannan magana, kun ga ya girma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko mawan mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Hamza da zai tara mutanen Makka ya gaya musu wannan magana, dariya za su ce ɗan giya irin ka? Mashayi ne. To amma ku duba yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin duk irin jahiliyar da ya taso, wadda tana cike da ƙarya da yaudara da damfara da cin amana da komai, amma Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi. To abinda ake ce maka a matsayinka na yaro ko matashi, baka san gobe ko kai ne Allah maɗaukakin sarki zai ɗauka ya mai da kai kaza ba. Jama'a kun fahimci wannan? Yasa kayi kokarin kyautata rayuwarka ta gaba tun kana ƙasa. Inda kuma in taron kuka saurari wasu kasusuwa nawa da na sanya wa al-Ma'suniya wanda muka yi su 2007, a lokacin an tsaida wani ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙasar nan, wanda fiye da shekara 30 da ta wuce ni kuma na san shi malamin makaranta ne a nan polytechnic da kake gani, a wannan lokacin CAS ake kiranta, daidai inda library din nan yake, a lokacin aka fito sallah azhar shi kuma nan yake fitowa ya ajiye kujera ya harde kafa da farin wandon shi short nika da t-shirt din shi fara da hular shi hana sallah yana saurayi duniya na jan shi nan ga wiwi yana ja nan kuma ga brahma gwara na yana sha a yanzu da nake ba ku labarin kamar ina kallon shi a yancin lokacin haka a wannan lokacin yau sai gashi bai san a wancan lokacin da yake abin ba bai san bayan shekara 30 za a tsaye da shi dan takarar shugaban kasar Najeriya ba ina tabbata muku da ba zai yi haka ba to kai din nan yanzu da ka dauka kai ba kowa bane yo me kai kai dan islami ka gama islanci ka mutu kai kuskure baka san wani juyin juye hali da ba ya wata ran a ce zo a nada ka kai ne limamin garin nan ba to in ya zama kai polluting ka gurbata rayuwarka ka rikita rayuwarka a lokacin da ba a nada ka liman wani yana zuwa sai ya ce a wani ne liman eh sai shine coach din mu fa na team din mu in muka tara kudi za a sai jersey shi yake cinye kudin yanzu shi zamu fi sallah ya ce a ni wallahi ba zan bi shi ba ina fata an gane saboda haka ka duba irin yadda Allah madaukakin sarki ya tsare Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji cewa tunda Annabi yake bai taba zuwa wurin koda kallan kida ba wata ran ya taba jin ana kida ana kallan kuwa ana biki ya shirya zai tafi yana kama hanya kai sai bacci ya dauke shi sai fadi akan hanya bai farka ba sai da gari ya waye saboda dai Allah ya tsare shi dan haka ko wurin dambe ko gidan salma duk wani wuri rashin mutunci ba a taba ganin shi ba dan haka da yazo yau zai yi wa'azi sai abin yau mutane nuni kana tsammanin irin yadda ake wa masu wa'azi gori da annabawa gori ya tara mutanen Makka ya fadi magana in yana da wani mugun abu a lokacin da za su fadi ba za su fadi sai kai din da kake kaza kake kaza kake kaza to saboda haka kai kokari ka gyara rayuwarka tun yanzu malan yake cewa salisan na uku نلحظ كلمة مهمة تكررت في الأمر بالدعوة وهي قوله تعالى أتكلم أن آيه إذا سكي أمرني دعوة من نورا دعوة كلمة دعوة الله يتفقنت يتنانا تفقنت repeatedly يناتي وقم فأنذر قم فأنذر تاشك الوأزي كلمة فأنذر ما لن يتي إتوانا كلمة فأنذر كتاشك الوأزي هذه وردت أيضا في قوله تعالى wannan kalmar ta sake zuwa a inda Allah yake cewa wa anzir ashiratakal aqrabina danginka na kusa kai musu wa'azi waradat aidan fi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama li ashiratihi wa ahli makka inda majtama'u haythu qala har wa yau annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda kalmar ta zo a qur'ani a wurare ko to shi ma annabi yayi amfani da ita a inda muka je yana cewa inni lakum nadhirun ni ne gargadi ne gare ku baina yaday azabin shadid bayan na wuce ko kuma a gabana akwai azaba mai radadi in kuka karyata ni sai malam yake cewa fala budda an yadhkura an-nasu bi hadhihi al-haqiqa babu makawa dole ne mutane su rinka tuna irin wannan hakikar وهي الانذار بالعذاب والانذار بشده الحساب ان غاني فلا بد من ان يذكر الناس بهذه الحقيقه دول ني ارينك غرغدين متاني ده wannan matsala wanda ita ce gaskiya وهي الانذار بالعذاب دمه واذي يرينك غرغدين متاني game da azaba Allah kada ya zama wa'azinka kullun kana nuna falala aljanna ne kadai a sai kuma ka rinka nuna musu hadarin azaba sannan wal inzar bi shiddati al hisab da kuma ka rinka gargadin mutane da tsananin hisabi ka nuna wa mutane ranar alkiyama rana ce dan aka wayi gari kuma yadda Allah yake cewa yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara lakinna azaballahi shadid ranar da zaka ga mace na shayar da danta a duniya, wane ne yafi uwa kaunar da a lokacin da take bashi nono yake sha yake jin dadi? Babu. Amma za ga ta dauki dan tayi wurgi da shi, ta sheka a guje. A wannan rana za ga mutane suna tangadi kamar sun sha maye, sai Allah yace ba maye suka sha ba, azaba ce ta tsanani. A wannan rana ce za ka ga mutane tsirara, ka ga bayin Allah salihai maza da matansu tsirara. Aisha wannan abin shi ya taya mata da hankali, ta ce maza da mata tsirara a gaban Allah a ranar alkiyama, manzon Allah ya ce kwarai. Ta ce mata sun shiga uku, mata za su ji kunya. Manzon Allah ya ce wal amru ahwalu min hadha, al'amarin ya fi haka. In ka ga wai kana jin kunya kana tsirara, to ba a shiga matsala ba. Balle ka zo kana cewa a dubiwa ne, duwawun shi ya karkace, wani a dube shi bai tsaya da kyau ba, wannan azaba ba ta yi azaba ba kenan. Manzo Allah ya ce ai suna cikin tsiraicin ne, amma ba su san tsirara suke ba, saboda azaba ta yi azaba. Sannan zufa za ta taso ya mutane, saboda za a kusanto da rana kusa da kansu. Yanzu ka dubi rana, har yanzu scientists ba su san cewa kilomita nawa ne tsakaninmu da rana ba, domin ba a iya kusantarta. Duk abin da ya je kusa da ita zai zama meltdown, zai narke. Saboda haka babu wata na'ura har yau da za a iya auna ta, ta je ta auno cewa tsakanin ɗan adam da rana kilometers guda nawa ne, sai dai a yi hasashe kawai. Amma a wannan rana za a kusanto da ita kusa da kan kowa. To ka duba a yanzu ana zufa, balle kuma ta matso kusa. Sai Annabi ya ce mutane zufa za ta rinka mamayarsu da gwargwadon zunubansu. Wani za ka ga zufar shi daidai da gwiwar shi, wani daidai da kwaurin shi, wani idan sawu, wani kuma zufar ta zo ta haɗiye shi daidai da zunubin kowa. To kaga dole ne mai wa'azi ya rinka yin wa'azi yana tsoratar da mutane ga fa yadda azaba Allah take, ga kuma yadda tsananin hisabi yake. Fa man istajaba yubashshar bi maw'udillahi subhanahu wa ta'ala lil mustajibi, wanda biya amsa kiran annabawa da masu wa'azi sai a yi mishi albishir da alƙawarin da Allah maɗaukakin sarki ya yi. A nan ne sai kai ta kawo ayoyin rahama, kana kwatanta musu, kana ba su labari. Domin alƙur'ani tun daga farkon shi ka karanta farkon suratul baqara, wa bashirin lazina amanu, haka Allah ya fara, wa amilu salihati anna lahum jannatin. Kai albishir ga muminai da suka yarda da Allah, suka yi ayyuka nagari, cewa suna da me? Suna da ainihin aljannatai, waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu. Ka san wani ba abin da yake so irin ya samu kanshi a cikin wani a very beautiful garden, ya samu kanshi a wata gona an gyara ta, ga ruwa na wucewa, to sai aka ce wannan ƙoramun iri-iri ne, ga na nono, ga giya, ga tatacciyar zuma, ga ruwa. Sannan Allah ya ce kutufu hadaniya, ‘ya’yan itatuwan kusa suke, ka tsinka in ka so so kake kusanto kusa da bakinka, ka cici zaki ne ko juice ne ko wane ne, haka duk abin da kake so. Wani kuma shagali yake so, akwai fati a tukur-tukur, akwai fati a dogon bauchi, akwai fati a kaza. Sai Allah ya ce inna ashabal jannati yawma fi shughulin, Allah ya ce ‘yan aljanna a yau akwai shagali, akwai party, za a hada. Wani su yake ga ‘yan mata haɗaɗɗu, sai Allah ya ce urban atraba, ‘yan mata ne ga su nan sa’o’in juna, masu tsayayyen nono, masha Allah. Na fata an gane. To duk irin waɗannan sai a rinka kawo mutane a tsoratar da su azaba, a nuna musu kuma yadda falalar rahama Allah take. Wani ba abin da yake so sai ne, so yake ya samu wuri mai faɗi, gida babba, ya yi parking inda ya so, ya shiga inda ya so. Sai Allah maɗaukakin sarki ce wasabiqu, a wata aya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ku yi gaggawa, ku yi rige-rige, ku samu gafarar ubangijinku. Wa jannatin, da aljannatai, arduha da ardus sama, fadinta fadin aljannar da za a baka kamar fadin sama. Allahu akbar, ka dubi sama, wanda jirgin sama ne aka taɓa sawa ya ƙure gudun sama ya fara crash, babu, sai dai mai ya ƙare mishi, sai dai wurin zuwa ya ƙare mishi. To fadin aljannar mutum guda kenan. Sai a ce wannan duk gidanka ne kai kadai, wani ba abin da yake so sai ne, sai sarauta, sai kasaita, akwai aljanna. Allah ya ce wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Allahu akbar, da ranka ya dade da yalla dai so suke su ji mulki ni'ima. Allah ya ce in ka kalli dama ka kalli hagu ba abin da za ka gani sai ni'ima da mulki, wannan duk aljanna ce. Wani abin da yake damun shi a duniyan nan shine in dadi ya dadi, in ya tuna mutuwa sai ga akwai matsala, wa a aljanna babu mutuwa. To duk irin waɗannan suna daga cikin abubuwan da malam yake cewa faman istajaba yubashsharu bi maw'udillah, wanda duk ya amsa kiran Allah to sai ai mishi albishir da alƙawarin Allah subhanahu wata'ala lil mustajibina, ga waɗanda ainihin suka amsa kiran Allah din. Allahu akbar. Rabi'an na hudu, yaqulu ta'ala, Allah yake fasba bima tu'mar, ka ci gaba da abin da aka umarce ka. Abinda Allah yake maka kai wa'azi ko to kai ta yin wa'azi. Wa'arid anil mushrikina, ka kai da kai game da mushrikai, ka kai da kai game da mushrikai. A wani wuri cewa Allah yake wa'arid anil jahilina, wawaye da sakarkaru da masu izgilanci ka kau da kai. Idan ka fara wa'azi kafirai za su taso, wawaye za su taso. Allah yake ka kau da kai. Malam yake cewa ma huwa sada, da Allah yake fasda, ka ci gaba ka tinkari wa'azin da Allah ya saka. Wai menene sada din? Taqulu in sada aljabal, larabawa sukan ce dutse ya tsage, awul jidar ko katanga ta tsage, idan shaqqa idan ta tsage. Fasadu fihi ma'ana alquwa wassalaba walwudu, kenan yanzu ma'anar sada din nan shine karfi da dairewa da kuma fitowa da al'amura karara. Me wannan karatun yake nufi? Idan ka fara wa'azi ka sa karfin zuciya. Na biyu, ka zama mai dakewa. Na uku, al'amarinka ya zama a fili, clear and transparent. Kar ya zama kai mai wa'azi ne amma rago, wai akwai wani abu da zai zo ya girgiza ka. Don haka aka ce fasda, ka tinkara, kama a ce tsaga dutsen nan ka shiga. Wanne irin shiri kake ganin aka ce ka tsaga dutse ka shiga za ka yi? Ka ga ba karamin shiri ba ne? To abinda ake nuna maka da'awa kamar dutse ce. Don haka abu na farko sai ka yi tattalin shiri, sannan ka shirya kayan aiki, domin ba za ka iya tsaga dutse da hannu ba. Na biyu, ya zama kana da ƙarfin hali, za ka iya tsaga dutsen ka shiga, sai kuma ka ga ya dawo yana so ya manne da kai. Da yake sa rai ka yi, ka fara bankarawa har sai ka wuce. To kenan daga lokacin da za ka fara da'awa dole ne ka zama kana da ƙarfin jiki, kana da ƙarfin hali. Sai sa ku karanta Ƙur'ani ku ga wani matashi da Allah maɗaukakin sarki ya naɗa shi ya zama annabin Allah mai wa'azi, sai Allah ya ƙarfafe shi ƙarfin abubuwa guda biyu, inda da su ba a iya yin wa'azi. Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah ya ce gashi nan ya zaɓi shi wannan Talut, kuma ya ƙara mishi ƙarfin jiki da ƙarfin lafiya, sannan kuma da ƙarfin ilimi. Dukkan mutumin da yake rago ne ba zai iya wa'azi ba, don da ka fara za su firgita ka, za su firgita ka. Ka kiyaye wannan firgitawan nan da za su yi maka asali fa, za su gane da gaske kake ko da gaske ba. Annabi Ibrahim da ya zo ya fara wa'azi, me suka ce aji ita nadil haqqi am anta min al-la'ibina, wai da gaske ne kake Ibrahim koko dai wasa ne ka fara kawai ai wasan bazazzagi da Bakano da Basakoce da Bakano a watsi kawai yace a da gaske ne aikin da suka tafi suka dawo suka samu ya rugurguza goma kansu ai yanzu sun gane da gaske ne ya faj'alahu jubazan ya gutsu gutsu da su illa kabiran lahu sai babban to lalle yaran nan da gaske ne kun to duk inda ka tayar ma wa'azi sai sun gwada ka da gaske kake dayan abu uku ne suke gwada duk wani mai wa'azi da shi karanta qur'ani Allah yace wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah Allah yace ka tuna sanda kafirai mushrikai suke takhfifi suke planning abu na farko shine me ya za shi su kama ka su daure ka abu na biyu kisa abu na uku shine ya za su kore ka waɗannan abubuwan guda uku duk wani mai wa'azi da shi ake mishi barazana to idan ya tabbata ba da gaske yake ba da zaran an yi yunkurin daure shi in ya kubuce to ba za a sake jin shi ba ya tuba daga wa'azin dan dama ba da gaske yake ba da zaran an kai mai hari za a kashe shi ya samu tsira shikenan yana jin ana shirin za a kwace passport din shi a kore shi shikenan ya daina to sai na fara akan shi amma dukkan wanda ya imani da Allah to ya san cewa waɗannan abubuwan makaru ne makirci ne dan haka sai Allah yace wayamkuruna suna nan suna ta kullakullan su wayamkurullahu Allah yana warware makircin su wallahu khairul makirin Allah shi yafi kowa iya warware makirci to dukkanin mai wa'azi ya kamata ya natsu ya gane cewa wannan aiki na wa'azi yana buƙatar karfin jiki karfin lafiya yana buƙatar salaba shine dakewar zuciya courage ka dubi annabi Ibrahim yaro ne dan karami a san da ya fara wa'azi me suka ce sami'ina fatan mun ji wani yaro mun ji wani saurayi ya zukuruhum yana magana akan gumakan nan yuqalu lahu ibrahim sunan shi ibrahim qalu fa'tu bihi sai aka ce aje a zo da shi nan da nan sai gashi a anta fa'alta hadha li alihatina ya ibrahim da ana kamo Ibrahim in ba shi da wannan kuwa da salaba sai zo da shi yana kuka wallahi tallahi ranka dade ba ni bane wallahi tallahi ranka dade ni ba ni bane to tun daga nan an yi nasara fata an gane wato wani da wa'azi ne aka kama shi aka kai shi gaban commissioner yan sanda dine da kai shi suka samu suka kwakwada mishi gora a kafa shibe yana fada mini da kanshi yace ya fushe da kuka yace wallahi tallahi shi ya tuba ba zai kuma ban aka sake shi ma gonzo zai je ci gaba da sarwa kawai ya zauna lafiya shi ya daina wa'azi ya tuba sam nace kai din ka fada haka yace eh nace to ka kade yace kamar ya nace gobe ma za su sake dukan ka ai ba suka je sai kama shi suka sake kasa shi annabi ibrahim da aka zo da shi a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai ne kai guma kan mu haka bai ce i ba don in ka gane cewa azzalumai ne to ya kamata you have to watch your words ya kamata ka iya magana kai ne kai guma kan mu haka bai ce i ba kuma bai ce a'a ba don yace a'a yayi ƙarya in yace eh kuma yana jiwa kanshi tsoron makirci sai yace bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu wannan babban da ya fasa kananan gutsu-gutsu to sai ya samu babban sai ya aje mishi gatari a kafada yace wannan babban shi yayi musu amma ku tambaye su za su yi jawabi dan wannan kafar shi aka karya da sauran ran shi yayi jawabi ya fadi ga wanda ya musu to kuma sai to kaga kenan yanzu in kana wa'azin kuma ana son ka zama kana da hikima sai kuma sai suka juya faraja'u ila anfusihim qalu laqad alimta ma haula yantiquna kai kanka ka san ba sa magana ai ya baka ne mun nemi jawabi a wurin su to yanzu sai fara wa'azi sai afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi kun san ba sa magana kuke bauta musu kuka rabu da Allah da ku da abubuwan da kuke bautawa tunda ku Allah wadaranku kaga karfin zuciya kaga courage amma yaro ne duk garin fa bai da dalibi bai da masallaci a garin bai da makaranta amma yake da karfin wannan magana ce uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi iyakar ne suka ce sai suka ce harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilina suka ce wallahi in da gaske kuke ku kona shi ku kwaci allolinku kaga zubewa wai ku kona shi ku kwaci allolinku in dai ba ku kona shi ba to Allah ba zai zauna lafiya ba to kaga matsala ta faru saboda haka kun ga anan abinda wannan karatun yake cewa duk me wa'azi ya zama yana da karfin jiki yana da saba yana da courage yana da karfin hali sannan walwudu ya zama al'amuran ka a sarari suke annabi ibrahim ba cewa yi a shiga lungun nan a bautawa Allah ba Allah na nan cewa ya biyo musu simple philosophy ne da rana ta fito suna bautawa rana sai ya ce haza rabbi sai ya ce yawwa ga ubangijina ya fara da tauraro yayi wata da yaje rana sai ya ce haza akbar wannan ne ma babban wannan wata in ya bata sai ya ce a to ni ba na san Allah da yake bacewa yo kana bauta mishi da dare gari yayi ya bace to ina aka baka kai ko kun fahimta rana ta fito fayu sai ya ce yawwa to ga na gaskiya nan magariba na yi ta fadi sai ya ce a to ita ma ta bace sai to ni ba na san Allah da yake bacewa ina san Allah da yake yana nan permanent constant ko yaushe nake neman shi nan to dole don kana wa'azi ka sanya zaka shirye gabatar da maganganunka kuma ya zama zaka iya fadin kana da expression of speech ko kun fahimta kana iya bayani kana iya bayyana manufarka ba ya zama kai kanka ka zo zaka bayyana wa makiyanka manufarka bakinka ya sarkafe hannunka ya rikice saboda sun tsorata ka idan kuka gane wannan jama'a to daga nan zaka gane ashe malami mai wa'azi ya sha bamban da malamin islamiya malamin islamiya hadda yake koyawa da ahlari da kawaidi da ishmawi da iziya Allah ya saka da alheri duk ɗan matan islamiya sun san shi malami ne amma malamin da zai tunkari gabatar da gyaran al'umma da gyara system na rayuwa to yana buƙatar zai yana da ƙarfin hali yana da waɗannan sifofi sai ya ce wa haka za ya kunin muslimu to haka musulmi ya kamata ya kasance hina ma yad'u ila rabbihi lokacin da yake kiran mutane zuwa ga ubangijin shi da'awatul wasiq ya zama yana kira ne kira na mai yaqin mutane ne da confidence min qawlihi alladhi ya'lu biha wa yarfa'u biha sautahu ya zama maganar da kake daga muryarka da ita maganar da kake kiran mutane zuwa ga ita kana da yaqini akan abin da kake kira la yakhjal kai ya zama yana jin kunya wala yastahi kai zan yana kyama min ardi dinihi aw alhadith anhu wajen tallan addinin shi ko kuma gabatar da addini ka tafi kasar ingila zaka je ka same su matasa ne sun taho daga kasar sham ko kasar saudiya matashi ne zai taho wani zai taho ne ya nemi admission zai karanta engineering ko pharmacy ko law ko accountancy ko business admin ko menene amma asali ba karatun ne a gaban shi ba wato ba karatun ne asalin abin da ya dame shi ba ya zo ya yada da awar shi ne dan haka zai zo da kuɗi sai kaga ya sai mota a America ko ya sai mota a Ingila ko a Faransa ko a Germany sai kaga ya buga sticker sai manna sticker akan dashboard inda passenger zai zauna ya manna ta akan seat din baya sakon da ke jikin sticker din shine if you have any question on Islam you can ask me idan kana da wata tambaya ko me ce ce akan addinin musulunci ka tambaye ni sai mai da wannan mota tashi ta zama taxi idan ya fito lecture sai zo ya fara kabo kabo yana daukan mutane sai ka ji bature yana tambaye shi I want who pays this sticker kai kaman nanastika kana nufin kai musulmi ne yanzu to shikenan to ka kai yana kai shi gidan shi kaza kaza sai ya ce to shikenan da la'asar karfi kaza kaza ka zo ina so zamu zauna mu tattauna akan addinin musulunci baya jin kunya ya tallan addinin shi domin in har ka yarda wannan addinin da shine Allah ya aiko annabawa da shi wannan addinin da shi za a je lahira a shiga aljanna dan me zaka ji kunya yi dan me kake jin kunyar abin da zaka iya yi kai kadai amma ka fito cikin jama'a kana kyama dan me za a ce maka kai musulmi ne kana kyamar ka bada ansa shine malam yake cewa kada musulmi ya ji kunya kada ya ji kyamar tallan addinin shi kar ya ji kunya kai ya ji kyamar yin magana game da addinin shi idan aka zo a class ne kafin lecture ya zo sai kaga kawai wani yana neman ya tsogala game da addini sai ka ce a ba magana tsogala bane zauna in baka ansa ka zauna kai mishi bayani tsaf a wani debate ne aka kira karka ji kunyar ka je ka kara addini to kaga step number 1 sai ya zama kana da eloquence of speech sai ya zama kana da bakin magana idan da turanci ne inda hausa ne inda yarbanci ne inda inyamuranci ne zama yaran da za a yi magana da shi kana commanding yaran kana iya magana da yaran sosai in ba haka ba shi zai iya bayanin addinin shi da turanci kai kuma inda hausa ne zaka iya amma inda turanci ne ba zaka iya ba kaga baka da capability baka da competency baka da cancanta da dacewar ka zo wannan majalisin sai a turo wani ka duba Ahmad Didat ba da ture bane kuma ba